Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su kai mutu ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan zon akan mita 102.5 kana sai zangon radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer suna iya daddangwala VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin saki saduwa da ku a cikin shirin na yanzu kafin bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa za ku ji hirar da wakilinmu Mahmud Kwariyayi da wato hukumar yaki da cin hanci da rashawa na jihar Kano yayin da majalisar dinkin duniya ta kebe yau ta kasance ranar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya kamar kullum lambobin da za a kira mu a bayyana ra'ayoyi su ne 2022 2025 2655 kafin nan bari ku jiyar da duniyar ta wuni a akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon bom da wata yar kunna barkin wake tayar a kasuwan ci a kasuwar da ke ci a ranar Juma'a kowace Juma'a a ɗaya daga cikin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya kamar yadda rundunar sojojin ƙasar ta ruwaito sai dai rundunar sojojin ƙasar ta danganta wannan tashin bom din da kungiyar nan ta Boko Haram kungiyar ta Juma'a tana amfani da yara da kuma ƴan mata wajen aikata wannan ta'asar to sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan waɗannan ƴan kunnar bakin wake su biyu sun yi shigar burtu ne kamar wasu kamar masu sayayya a cikin kasuwar ashe sun yi damara da bamamai kuma suka tada wannan bom din a cikin kasuwar da take tsakiyar tafiyar da harkokin kasuwanci a wannan lokaci kamar yadda wani ganau mai suna Yusuf Muhammad ya bayyana shi ma mai magana da yawon rundunar sojojin kasar Najeriya Manjo General Badar Akintoye ya ce hadi da waɗanda suka mutu mutane 67 ne suka samu rauni kuma yanzu haka an kai su asibiti shi dai wannan yanki na Madagali inda aka kai wannan hari ya jima hannun ƴan kungiyar ta Boko Haram kafin a kwato shi daga hannunsu sai dai har yanzu kungiyar na da sauran karfi a cikin dajin na Sambisa inda nan ne tungan na ƴan Boko Haram wannan dai ba shine karo na farko da kungiyar ta kai wannan hari ba a wannan yanki domin ko a ƙarshen shekarar da ta gabata wasu ƴan mata ƴan kunar bakin wake sun kai irin wannan harin kuma su kashe mutane 30 a ranar tashar mota wadda ke kusa da kasuwa shugaban kasar Ghana Dramani Mahama ya fada cewa a shirye yake ya karbi sakamakon zabe da aka gudanar a ranar Laraba a kasar yayin da kawo yanzu ake dakon sakamakon wannan zabe labaran da ke fitowa daga kafofin yan labarai a kasar ta Ghana ya nuna cewa Nana Akufo-Addo na Jami'ar Adawa wato Jami'ar National Patriotic Party ga bisa dukkan alamu shine zai yi nasara domin ko kawo yanzu ya samu kashi 53 daga cikin 100 na kur'un da aka samu sakamakon su sai dai hukumar zaben tana fitar da zaben sannu akan hankali ne tana cewa ta yi hakan ne domin tabbatar da fitar da sakamakon da ya daidai da abin da mutane suka bukata sai dai jama'a a kasar suna ta kira ta hanyar sadarwar zamani cewa hukumar zaben ta gaggauta fitar da wannan sakamako sai dai da yake taron magoya bayan su jawabi a yau Juma'a a kofar gidansa da ke birnin Accra shugaba Muhammad ya bukace su da su kwantar da hankulansu yana shaida musu cewa zai amince duk wata sakamakon zaben da ta fito shi ma a nasu bangaren Akufo-Addo shi da ƴan sanda sun buƙaci jama'a su kwantar da hankulansu domin hukumar zaɓe ta yi aikinta. A wani sabon binciken da aka gudanar ya nuna cewa masu jefa ƙuri'a a nan Amurka ya nuna cewa da yawan Amurkawa sun ce sun amince da ba su amince da sahihancin ƙuri'an da aka jefa ba kuma sun yi amanna da tsarin zaɓen ƙasar sai dai kashi 20 daga cikinsu sun ce ba su da ƙwarin gwiwa a zaɓen gaba ɗayansa. Binciken ya nuna wuraren jefa ƙuri'a 1000 kuma sama da 500 na ma'aikata da waɗanda suka yi aikin sa kai wanda kamfanin sama Smartmatic ta ɗauki ɗawainiyarsa shi ne ɗaya daga cikin tsoffin kamfanin da suka daɗe suna samar da tsarin zaɓe a nan ƙasar. Haka kuma kashi ɗaya daga cikin 5 na waɗanda suka ce suna tababa game da sahihancin ƙuri'un da aka ƙidaya sun ce suna da damuwa ƙwarai da gaske game da na'urar da aka yi amfani da ita wajen jefa wannan ƙuri'a a wurarensu. Sai dai gaba ɗaya binciken ya nuna cewa kama daga waɗanda suka amince da Qur'an da ma waɗanda ba su yarda da shi ba sun yi ittifakin cewa akwai buƙatar ƙara inganta na'urar zabe ta yadda zai baiwa ƴan ƙasa ƙwarin gwiwa tsarin zaben ya inganta a wani lokaci nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa yau Juma'a cewa Amurka za ta ci gaba da ganin ta mutunta tare da kare daukacin ƙasar Afghanistan. Carter ya yi wannan kalamin ne a yau Juma'a a Kabul sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi da suka yi na haɗin gwiwa da shugaba Ashraf Ghani. Wannan yana zuwa ne daidai lokacin da ake hasashen yadda shugaban Amurka mai jiran gado koya zai tunkari wannan batu na yaƙi da aka kwashe shekaru 15 ana yin sa a ƙasar na Afghanistan domin ko sau tari zababben shugaban ƙasar bai faye magana kan manufofin gwamnatinsa ba game da harkokin ƙasashen waje.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 9 ga watan Disamba ta zama ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya. A bana an yi bikin ranar ne da taken yaƙi da cin hanci da rashawa domin ci gaba da wanzar da zaman lafiya. A cikin hirarsu da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Muhuyi Magaji Ramin Gado, ya bayyana hanyar da hukumar ke gudanar da ayyukanta.
Wato yawanci abinda muke yi an fi ganin waɗannan abubuwan da kila suke fitowa fili ko kuma kila waɗanda ake kama waɗin waɗanda suke ganin cewa su ba su cancanta a kama su bane ko kuma su sun fi ƙarfin doka. Amma zan gaya maka kamar ni a nan gidan wannan shekarar kawai mun karɓi ƙorafe-ƙorafe da suka haura 1,500. Daga cikin wannan ƙorafe-ƙorafen kusan 500 waɗanda suka jibince cin hanci da rashawa ne. A zuwa yanzu nake maka maganar mutanen da muka san cewa mun gurfanar ko mun kaiwa kotu ko an sa su a cikin cell ko wani makamancin haka gaba ɗaya ba su kai cases waɗanda suka jibince cases guda 20 ba. Kaga wannan da muka cewa mun fi mai da hankali wajen wayar da kan, mun fi mai da hankali wajen hanawa, mun fi mai da hankali wajen zaburar da al'umma sun cewa wannan abin fa illa ne. Mu muna ƙoƙarin nuna wa al'umma cewa su fahimci cewa abu kaza ba daidai bane, abu kaza ba daidai bane, kuma muna nasara akan wannan ko babu komai. Yanzu kada ko Kano an yadda cewa akwai wata hukuma da gwamnatin jiha ta kafa, da gwamnatin jiha ta bata dama ta yi aikin ta. Kuma yau idan ka saki a matsayinka na jami'i ko kuma wanda yake zauna a wannan jihar ko kuma wanda yake mu'amala a wannan jihar, ya saki ya zo ya shiga harkan da ta jibinci cin hanci da rashawa ko kuma wanda dokokin hukumar ko wasu dokoki da suke yaƙi da cin hanci da rashawa suka hana, ya tabbata za a yi karo kuma ya san ba zai ji daɗi ba. Saboda haka ba wanda ma yake yadda a kai ga wannan, kuma wannan ma nasara ce domin mu abinda muka san mun hana yafi abinda muka ɗauko muka yi. Kuma wannan ko maganar hukunci da kake yi ana yi ne domin a kai a tabbatar da cewa an kai kotu an gurfanar domin ya zama darasi, ya zama izina, ba wajen saboda ana so a yi ba. Hatta yanzu ko wanda ga gurfanar da su ai magana ake yi ta abinda muka kai kotu dan abinda muka samu hujja ne muka rike akai abubuwan da aka yi sun nuna haka. Amma abubuwan da muke da hujja ne muka je muka gurfa wannan da kotu domin kotu ta san irin waɗannan abubuwan suna faruwa. Kuma yin wannan abin na farko zai hana waɗannan waɗanda suke yi din su yi, na biyu kuma zai sa wanda zai zo nan gaba idan ya ce zai yi shi ma ya san abin da zai faru gare shi.
Wai mene kalubalen yaƙi da hanci da rashawa din nan, tunda kuna cewa kusan kowanne fanni na rayuwa a Najeriya za a iya cewa wannan annoba ta shiga, menene kalubalen sa?
To kalubalen sa ne na farko dai kamar da ke arfaɗe shi ne su kan kansu al'umma a yadda cewar yanda aka ɗauki cin hanci da rashawa ya zama al'ada, ya zama ɗabi'a, ya zama cewar akwai mutanen da suka yadda cewar in ma fa baka maci hanci da rashawa nan ba za ka rayu ba. Cin hanci da rashawa nan kuma yana da faɗi, idan ka ɗauko kusan duk wani abu da ake na almundana shine cin hanci da rashawa. To daga ran da al'umma suka fara ganewa wannan abun fa kassara mu yake, ba mu da wata ƙasa da zamu je mu zauna wanda ta wuce wannan ƙasar, ba mu da wani abu da zamu wani guri da zamu alfahari da shi wanda ya wuce nan ƙasar. Saboda haka daga ran da al'umma suka yadda suka sa dawo daga rakiyar wannan kowa yadda ya abin da ya dace, kamar yanzu wannan tsarin da aka fito na cewa ka fara gyara kanka da kanka, ya zama da kowa yadda ya fara da karan kankin kansa, to kalubale zai ragu. Ta yadda duk sanda ka fito kana yaƙi da cin hanci da rashawa, al'umma za su baka goyon baya 100%, sannan kuma su karan kansu waɗanda suke yin irin wannan ɗabi'a za su yadda sun zama abin kyama a al'umma, to ba su gaba da yi ba. Amma idan aka ce yau akwai wasu mutane da ka taɓa su za a zo a ce a saboda ni ina siyasar wane shi yasa aka yi mun wane, ko saboda ina yin kaza shi yasa aka yi mun, to waɗannan su ne abin da kalubale. Sai kuma institutions ɗinmu tun da dama an kafa institutions ne domin system kamar yanzu mu abinda muke a public complaints ai ba gwamnati ne yake zuwa ya nema na ba shugaban kasa ne yake zuwa daga Abuja yake mana ba institution din ne yake kuma institution din yana da karfi ya bi diddigi yayi abinda ya kamata to akwai institutions din da suka kafu ta yanda da kaji ka taba mutun ɗaya daga cikin su ba na san cewa wannan institution kaza amma kana zuwa kace a'a muna zargin wani da cin hanci gaba ɗaya sai su hadu su goyi bayan sa to kaga wani abu ne wanda an yi institutionalizing din shi kansa cin hanci da rashawa din a kasar kuma sai an yaki wannan institutionalization ya zamana cewa yau ina ka zo public complaints and anti corruption commission aka ce mu huyi yayi kaza to dukkan directorci da sauran commissionerin hukumar za su yadda cewa a'a mu huyi ya je ya ansale fansa shi a matsayin sa na mu huyi ba public complaint
sata ta koma hadu baro amma in don ayi sata ha adamu kasa kowa ya karbu sai wadanda ka aikin nan na gwamnati ma su ni ofin rubutu
Hirar Mahmud Ibrahim Kwari da wato shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na jihar Kano Muhuyi Magaji. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Wa ya san gobe banda Allah an wanga sane mu ganka wanda dai ya sane mu ganci sai ka tarin yau kana da hali sai ka tarin gobe babu hali to Allah shin ya gane wannan
To madalla kamar yadda muka sanar yau dai rana ce ta kofa bude ranar da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa to wane ne bisa layi wane ne
sunana
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla kai tsaye muna tare da wani daga Zaria wane ne a bisa layi
na Musa daga garin Kwangila Zaria memba a kungiyar taska wato a wannan rana ta Juma'atu babbar rana a wannan wata mai albarka shine ni addu'a nake kuma ina roƙon ƴan Najeriya da ƴan uwa musulmi baki daya da ta Najeriya addu'a Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan abu da ya faru a arewa ubangiji Allah ka tsare mu ka kare mu tashin hankulan nan wannan al'amari abu ne mai muni
yawa to malam Musa mun gode bari mu tafi Kaduna
garin Kwangila Zaria
to line naka yana cicijewa to bari mu tafi Kaduna kamar Kaduna line ku ya tsinke Kaduna kana tare da mu
assalamu alaikum
wa alaikum salam
ina tare da ku yana
to wane ne bisa layi
to madalla To sunana Murtala kuma ina kiran ku daga garin Rigatsani a Kaduna tarayyar Najeriya.
Wato malam Murtala barka da yammaci.
To madalla. To nagode anti na. To shawaran da zan ba shine matasa na ko ina a fadin Afirka duba da yadda ake ta siyasa ana ta zabe. Kuma ko da ma an samu canji ne musamman matasan Ghana su runguma su zukuntar da hankalin su yadda mu ma muka ci nasara a nan Najeriya tunda wannan canjin kika duba ba nan hadda manyan kasashe hadda su ayi babba ma kinga an samu canji to yadda mu ce Allah ya sa canjin ya zama alheri ga dukkan inda ake zabi a kowanne kasa a duniya a tashi lafiya
to madalla mun gode Murtala to bari har yanzu ma dai muna Kaduna Kaduna line ka
barka da dare
barka ka dai na Kaduna ne line shi ya tsinke ko kuma daga ina kake kira
daga Kaduna nake sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder daga kasuwar Kawo Kaduna Nigeria
yawa to bismillah barka da warhaka
to alhamdulillah an tigira idan muka dauki irin abin da nake so in tabo a yau din nan yau juma'a ina so in yi kira ga shugaban kasar Nigeria Malam Muhammadu Buhari
idan muka dauki irin wannan doka da ya fito da cikin magana da ta shigo da motoci ta wannan bangaren Tudu, to gaskiya muna kira ga shugaban kasa ya kamata ya canza shawara, domin gaskiya al'amari idan aka ci an yaka za a gurgunta ɗan kasuwa da yawa, kuma yanzu idan aka ce babu ɗan kasuwa to gaskiya akwai matsaloli wanda za ki ga ana shiga irin harkokin sasu-sace da kenan da mutane da rashin zai sana'a domin
yawa. To nace Alhaji
kawo ta wannan bangare da
yawa, nace Alhaji Musa Garo, baka gani wannan daukar wannan matakin an yi ne domin samun karin kudaden shiga?
Gaskiya nan abubuwa da aka yi magana ya kamata gaskiya in dai ana so talaka domin ya danji daɗin ita kanta sana'a an rika, to gaskiya dakatar da wannan abu gaskiya shugaban ƙasa ya canza shawara, domin mu muka zaɓi shugaban ƙasar nan ko mu addu'a muke mai mun ne da fatan alkhairi da kamata a ce an yi haka ba.
Wato mun gode da taka gudunmuwa. To bari mu nufi jigawa, wake bisa layi a jigawa.
To barkan ki da aiki.
Barka ka dai.
Asunan garkon Alli.
Wato malam garkon Alli na dai jigarkon Alli.
Eh daga jiga ne ba.
Eh to barka da warhaka, kai ko me ke tafi da kai yau?
To abin da ke tafi da ni yau gaskiya zan yi kira ne ga.
Kana tare da mu?
Dan Allah dan Annabi mai da hankalinsa akan fannin ilimi musamman na primary da ƙananan secondary da muke da su a badin jaha. Gaskiya harkar ilimi ta lalace a jiga, inda za ka ga kamar ɗaliban primary a ce wai sai sun sai chalk sun je da shi makaranta, chalk din ma da malami zai musu rubutu sai sun siya sun je da shi makaranta. Gaskiya wannan ba ƙaramin ci ba muka samu a ɓangaren ilimi ba. Ya kamata gwamnati ta ƙara ƙarfi ta mai da hankalinta wajen ilimin nan, domin ilimin nan ba shi ne tushen duk wata rayuwa ta al'umma ba.
To ko shi yasa sunanka kake da lakabin garkon Allin nan ne? To mun gode. To bari nufi Kebi. Wato a kwana lafiya. Kebi ana bisa layi.
Ina bisa layi.
Yawa to wane ne nawa a jihar Kebi?
Ina magana da Alhaji Tace mai shirin kira Maryama.
To barka da warhaka, kai ko ina taka gudunmuwa ga shirin?
Fata alheri ne ga shugaban ƙasar Buhari.
Yawa.
Allah ya sa mulkin shi lafiya.
To
Allah ya gyara mu.
To amin sun amin. To bari mu nufi Kaduna. Mun sake komawa Kaduna, wake bisa layi. To gaskiya Malam Usman, idan kana ji na raɗau ni ko da kyar kamar rami kake, in za ka ɗan ɗaga murya ka ɗan ɗan masu saurare su ji ka.
Yawwa
to ko kaifa?
Amma lan da Iliya da Mace da Alharma hanyar da suka yi su ga cikin wannan da tsaron da har ta hada da garin Gangoma, yana da kai shi ne shi ne ke gido dan Allah shi ke tsari ya cika wannan alƙali da suka dauka da fatan da suka shi lafiya.
Eh to sai dai aka ce tuni maganin mantuwa. To Malam Usman, kai ka ce an yi alƙawari amma baka yayi wuya ma mance da ka san alƙawuran siyasa suna nan da yawa, musamman menene kake so ya tuna yayi?
Eh to ai alƙawari wanda suka yi na gashi mana ta hanya ce kan barka ta shi daga tsaron dawa ta bi ta kadi haka hada dan malam da alharma haka ne da goma.
To da fata makilan naku sun ji. To bari mu nufi Nasarawa.
Mai magana Hassan Alhaji Adogo, shugaban kungiyar makatun lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
To barka Malam Hassan.
Malam na gajiya.
Lafiya lau, kai kuma me ke tafi da kai yau?
A bisa gaskiya ina kira ga shugaban kasar Najeriya, Iduwa Adinagwalo ne suke miki yanzu ba sa son shi ba. Yau aka waye gari Najeriya, yau ba ilimi, an zama gana biya talibashi mai kaza 10,000 sa bashi 3,000 wallahi talar shugabannin yau shugabannin Najeriya ba sa son Buhari ba, da aka shugaban kasa Ido taimakaki a kansu sai yanzu yi da su mun zabe shi duk da halin shi ne, in ba haka ba da abin ba haka ba ne.
To Malam Hassan
alheri,
Malam Hassan batutuwa guda biyu kana kira ne
a yanzu ana jama'a mutuwa ba in ka ji asibiti ba magani ba kudi dubarin shugaban kasa zai gyara. Nagode, Allah ya saka ku da alheri.
Yawa to mun gode Malam Hassan. To bari mu koma jihar Plateau. Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Rikiyar Kisalai Haruna ne, Rikiyar Kaduna.
To sarkin yaki barka da warhaka.
Wadalla.
Sarkin yakin Kaduna a Plato.
Kadumu.
Oh, Kadumu to barka da warhaka.
Wadalla.
Kai ko me ke tafa da kai yammacin yau?
Eh, abin da ke tafe da ni to musana da mai girma Muhammadu Buhari. Yanda ya hana shigo da motoci muna roƙon shi a shigo mana da na gwamnati. Yanda ya hana shigo da shinkafa gwamnati ta shigo mana da shi saboda talakawa suna ɗan jin jiki. Kuma Allah ya taimake shi, Allah ya.
To ma da lalayin naka ya tsinke, to bari mu garzaya jihar Kano.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne nawa a bisa layi?
Ina magana da Liman Raji jihar Kano Zokure.
Yawa to Malam Liman, an wani lafiya?
Lafiya ne, ya aiki.
Aiki da godiya, ya naku aikin?
Alhamdulillah. Da Allah kiran da nake yi, Allah ina kira da Allah waɗanda suke sawa ƴan mata bam ɗin nan a gindi. Don Allah da annabuwa, Allah suwa annabi su yi hakuri su daina. Wannan kashe rayukan da suke ba addini bane, suwa Allah su yi hakuri su daina.
To eh ina jin ka.
Don Allah da Allah su yi hakuri su daina.
Da fata su ma suna ji.
Yawwa, na gode Allah ya saka alkira.
Yawwa, to mun gode, a kwana lafiya. To bari mu koma jihar Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Salim Garba.
To Malam Salim, an wuni lafiya?
Daga anguwan ba karamin kuma lere Kaduna State.
To madalla, ina wuni mai kuma ke tafi da kai yau?
Lafiya lauka, yau na ji daɗi da na same.
Haba wa, ni ma ai na ji daɗi da ka, ai na ko ji daɗi da ka same mu. To a gurguje, tunda ka samu wannan damar, me ke tafi da kai?
To alhamdulillah, ga abin da yake tafi da ni shine ina so in ma shi shugaban mu mai adalci. Malam Muhammadu Buhari. Mu ni manomi ne, kuma mun samu aiki, mun samu taki, mun samu kuma abubuwan da muka noma. Gaskiya Allah ya saka mu da alheri. Kuma muna so wannan gudunmuwa da yake yi da noma, muna so da Allah ya ƙara inganta mana noma. Domin mun ƙarama kuma lere, samuna ka mun sami amfani banan mai tarin yawa, wallahi alhamdulillah. Allah ya saka ma Buhari da alheri.
To madalla, a gurguje bari mu karasa a jihar Taraba. A gurguje na Taraba, fili domin ka.
Na Isma'il Muhammad, ina gaisuwa anti.
To alheri ya gaishe ka.
Madalla, ina damuwan anti gwamnati, ina magana ga Buhari don Allah da Annabi akan magana jihar Taraba. Anti an dibi ma'aikata, an dibi tishoshi, kuma sai aka dibi tishoshin kuma ake zuba su ma'aikatan kuɗi, kuma an ce an ɗibi ma'aikatan tishoshi ne saboda primary school, kuma an ɗiba kuma ana tura a private school, kuma haka aka ce a yi ne.
To da fatan an ji haka
shugaban ƙasa don.
To madalla, damar da muka samu kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana, mu ci gaba da baku wannan dama. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙarshen makon da ya gabata ne aka kammala gasan cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na mata, anda aka buga tsakanin ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Kamaru. Karo na goma kenan da aka buga wannan kofi a ƙasashen nahiyar Afirka. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar tarayyar Najeriya sun fafata ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Kamaru, anda ƙasar tarayyar Najeriya ta jefa ƙwallo ɗaya a ragar ƙasar jamhuriyar Kamaru. Haka aka tashi gasar. Najeriya na da ɗaya, Kamaru na da babu. Wannan ne ya nuni da cewa ƙasar tarayyar Najeriya karon takwas kenan da take lashe kofin a gaban kasashen nahiyar Afirka. Kasar jamhuriyar Kamaru ta zo ta biyu. Shine shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya hadawa ƴan wasan ƙwallon ƙafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru wani liyafa a fadar sa dake birnin Yaounde. Musa Biya ya yi musu jawabi.
Également.
ya ɗan uwa na ɗan matan ƙasar jamhuriyar Kamaru, kun yi kokari mu tsagaya kuma kun nuna jarumtarku, kana kun nuna kishin ƙasarku. Za mu ci gaba da taimaka muku kuma za mu ba ku alƙawarin da muka yi muku, kana ya yi musu fatan alheri. Ita ma kaftin ɗin kulab ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, Christine Mani, ta karanta jawabinta a gaban shugaban ƙasar.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Présidente, la Première Dame, merci pour tout, je vous remercie.
Muna godewa shugaban kasar mu Mr. Biya kuma da mai dakin sa Chantal Biya, muna matukar yi musu godiya domin irin wannan karamci da suka nuna mana. Sai kuma malamin kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru, Karl Enoa Ngachu, shi ma ya nuna farin cikin sa na irin yanda shugaban kasar ya kira su a fadan sa. Na godewa waɗannan mata na irin ƙoƙari da suka yi domin su nuna jarumta, kuma ina farin ciki da gayyatar mu da shugaban ƙasar Kamaru yayi Mr. Biya da kuma ɗaukakan da ya yi mana. Muna fata za mu ci gaba da yin hakan a gasar da za mu yi nan gaba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka tare da wasu gwamnatoci da 'yan raji da 'yan jarida da yara mata na haɗa kai wajen kokawa kan auren wuri da kuma auren dole da ake ma mata ƙanana. Wannan kira shi ke amo a ɓangaren yammacin duniya ma, a cewar jakadiya ta musamman kan matsalolin mata Catherine Russell, wadda ta ce wannan yanki an bar shi a baya a duniya wajen daƙile wannan matsala. Wasu ɓangarorin na Amurka ta kudu na ganin ƙari ne ba raguwa ba a auren wuri da auren dole. Bincike ya nuna wannan al'ada ba ta mutuwa da kanta. Auren wuri ko auren dole yana haifar da talauci, sannan yana hana yara mata da 'ya'yan da aka haifa samun ilimi da suke buƙata don ci gabansu. Labari mai daɗi a nan shi ne wannan yanki na da dokoki a rubuce a kan wannan al'amari na auren dole ko kuma auren wuri a akasarin ƙasashen. Hakan ya sauƙaƙa hanyar da ya kamata a bi wajen daƙile wannan matsala. A yankin yamma, Amurka na ƙoƙarin gano musabbabin hakan ta wajen ƙarfafa ɓangaren shari'a da tallafawa waɗanda aka tsananta musu saboda bambancin jinsi da kuma faɗakarwa akan haƙoƙin mata. Amurka na aiki kan samar da ilimi ga yara mata da kuma isa ga mutanen da ake wadanniya, ciki har da al'ummar da suke 'yan asalin wajen ne da kuma 'yan asalin Afirka. A ƙasar Brazil, ɓangaren da yake da mafi yawan yara amare, Amurka na aiki da ƙungiyar UNICEF domin baiwa yara mata tallafin da suke buƙata domin cimma burikansu. Ta hanyar wannan shiri, 'yan mata balagaggu suna zaman tattaunawa da masu yi musu jagoranci ƙwararru daga ɓangarori daban-daban, suna koyon sana'o'i da kuma ƙirƙira. Jakada Russell ta ce, amma ana da buƙatar ƙara ƙaimi. Ta ce, mun gani a lokuta da dama cewa idan rayuwar mata da yara ta yi kyau, ƙasashe na yin kyau. Hakanan wannan yana nufin babban burinmu a yamma shi ne tsaro da ci gaba da kuma gwamnati ta gari. Suna da matuƙar nasaba da matsalolin auren wuri da kuma yanayin uwa. Ma'ana burinmu ne a kiyaye tare kuma da aiwatar da dokoki game da auren wuri. Yana ɗaya daga cikin muradinmu yara mata su je makaranta, suna da buƙatar samun kuɗi, sannan a hankali sai su ɗau nauyin tabbatar da lafiya da ilimin 'ya'yansu. Jakada Russell ta ce shi yasa yake da matuƙar muhimmanci mu amsa kiran ƙara ƙaimi da yin abin da ya dace don kawo ƙarshen auren dole a ɓangaren Amurka. Shirin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, da wannan muka kawo ga takaitattun labarai.
Aƙalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon wani bom da wata 'yar ƙunar baƙin wake ta tayar a kasuwar da ke ci a ranar kowace Juma'a a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda rundunar sojojin ƙasar ta ruwaito. Sai dai rundunar sojojin ƙasar ta danganta wannan tashin bom ɗin da ƙungiyar nan ta Boko Haram, ƙungiyar ta Juma'a tana amfani da yara da kuma 'yan mata wajen aikata wannan ta'asar. Shugaban ƙasar Ghana Dramani Mahama ya faɗa cewa a shirye yake karɓi sakamakon zaɓen da aka gudanar ranar Laraba a ƙasar.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye. Salamu alaikum.